gobe.
Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkanku da jama'a shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mita 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yemen na Jamhuriyar Niger a VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da rediyon amfani, Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio, sannan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Hadiza Kyari
tare da ni Zahra Aminu Fage.
A duk ranar Juma'a shirin yau da gobe na magana ne akan abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishadi, kananan sana'o'i, inda yau ma 29 ga watan Maris shekarar 2019 shirin namu zai tattauna akan tarihin sarautar gargajiya a arewacin Najeriya.
Da farko dai na kai zancen arewacin Najeriya. Ana zancen yanki ne wanda ya haɗa ƙabilu daban-daban.
Hadiza, a yau dai za mu ji tattaunawar da abokiyar aikinmu Maryam Dauda ta yi da Dr. Tijjani Muhammad Naniya na Jami'ar Bayero da ke Kano akan tarihin masarautar gargajiya a arewacin Najeriya.
To yanzu bari mu je ga tattaunawar Maryam Dauda da Dr. Tijjani Muhammad Naniya.
To jama'a masu sauraro barkamu da warhaka. A yau ina tare da Dr. Tijjani Muhammad Naniya na Jami'ar Bayero da ke Kano. Shirin yau da gobe ya gayyato shi ne musamman domin ya ba mu takaitaccen tarihin sarautar gargajiya a arewacin Najeriya. Dakta, mu ne maka barka da zuwa. To wai ta ina ma sarautar gargajiya ta faro ne a tarihin arewacin Najeriya?
Da farko dai na kai zancen arewacin Najeriya. Ana zancen yanki ne wanda ya haɗa ƙabilu daban-daban. Musamman ƙabilun na akwai inda Hausawa suka fi yawa, akwai kuma inda waɗansu ƙabilu kamar Kamiri suka fi yawa, akwai kuma inda ƙananan ƙabilu wajen Plateau da Bauchi da Adamawa nan ma suke da yawa. Saboda haka akwai yankuna kenan iri uku za a ce. To ɓangaren Hausawa tarihin sarauta ya samu asali ne da ya ce da shekara 2000 da suka gabata. Kuma inda aka fara nuna wannan sha'anin sarauta shi ne daura.
Daura makinan sarauniya daura musamman.
Domin daura game da Hausawa kai take da asalin wayewar kai na ƙasar Hausawa game da sha'anin mulki da gudanar da harkokin jama'a. Domin tun kafin ita kanta daura ma da ake magana ko shi baya gida da ya zo, to an ce akwai sarakuna sun kai kusan 20 wanda suka yi mulki kafin shi. Kuma sarakunan nan duk na kano.
A nan daura kenan?
A lokacin daura sha'anin sarauta mata ake gado da ta mata ake samu. Ba maza ake bi a samun gado ba, mata ake bi.
Ikon Allah.
Sai bayan zuwan bayan tijjani ya koma ake bin maza wajen sha'anin sarauta. To asalin sarauta na ƙasar Hausa gaskiya daura ita za a fara magana a kai. Sannan duk kuma waɗanda suka samu daga baya ƙasashen Hausa da ake ce Hausa bakwai ɗin nan su ne suka haɗa da Gombe da Kano da Zazzau da Biron da Rano da Katsina. In ka haɗa da daura sun zama bakwai kenan. To saboda haka su duk daga baya misalin da ya ce zanen suna suka ji suna kafa mulki irin tsarin mulki na shugabanci irin na sarki da magoya bayansu da majalisarsa da sauransu. Kuma ma iya cewa ma daga nan aka ga tsarin irin na yin badala, wato badala a kewaye gari domin tsaro. kuma ya cewa daura ita ce uwar bijiyar kasashen Hausa ta nuna musu wannan al'ada.
To doctor daidai kuma doctor ban taran numfashin ka ba daddade na san cewa labarin ku tarihi yana da tsawo su waɗannan Hausa bakwai din da kallon safto mana ya aka samu su ƴaƴa ne kuma ƴaƴan daura ma ne koko ina asalin su
wato wannan asalin duk da masu tarihi yanzu na ta sai ga shi ne jawabi akan kasancewa ta yanda ya taso a tarihin ko ba haka ba amma dai abin da aka fi yarda da shi shi wato ita daura ma tana cikin mulkin ta sai wani matafiyi da ake kiransa Abu Yazid wanda ya taho daga Yaman ta ƙasar Larabawa to shi ne ya taho da ya zo ya kawo ziyara Afirka da ya zo Afirka shi ne ke biyo ta Borno ya zauna a Borno aka ce ma har ya yi aure a Borno da ya taho shi ne ya haifi ɗa shi ne ya zauna a Biram shi ya sa Biram ta zama daga cikin ƙasar Hausa aka ce ya baɗanta a nan wajen
a Biram
to daga nan ya tafi a nan Biram yanzu ana ce mata Biram ta gabas yanzu ana ce mata nan wajen Auyo wadda kusa da Hadija to daga nan kuma sai ya taho Gaya a Gaya aka ce aka yi maka wata wuka wanda yake wata kuka mai kaifi kuma kamar wato wacce ta kasance ita wukan nan mai kaifi ce kuma kamar irin abin da ake cewa rantsasiya
na gane
wato kamar irin tana da daki haka a jikinta
to
daga nan kuma sai ya tafi shine sai ya je daura to a daura ne a lokacin da ya tana cikin wani wahala na sha'anin ruwa sai a wata rijiya suke shan ruwa to kuma rijiyar ba ta iya samun ruwan sai wani lokaci domin akwai wata macijiya mashahuriya wacce ta mamaye rijiyar ba ta bari a zo a sha sai a sati ta ba su lokaci kamar ta bar shi da sati a ba da lokaci daya sai ta kauce sai kowa ya je ya sha ruwansa ya ɗebi ruwan da yake so to bayan nan amma ba wanda kuma zai sake neman ruwa sai wannan lokacin ya ke to wannan wahala suke ciki ita saboda haka sai wani shi Abu Yazid da ya zo daura da bai san kowa ba saboda haka gidan wacce ya sauka ta tsohuwa sai yake zai ci a ruwa ta fita ai ba ku da ruwa domin ba ruwa a garin rijiyar kuma da suke samu lokacin za su ɗiba mai zo ba sai ne mu dalili sai aka gaya masa cewa ga abin da yake kamar sai shi zai je ɗebo ruwa to ya je zai ɗebo ruwan shi ke nan sai macijiya ta fito tana fitowa shi kuma sai sa wannan wukar tasa ko ta kogi sai kulle mata kai to kulle mata kan da yi saboda haka ya bar wasu suka ce a yi ɗauki kan ya tafi da shi
haka
waɗansu kuma suka ce a takalmi ta ya bar shi to wannan abin sai ya tada da aka zo da safe aka ga abin shi a gindin waje kuma ga rijiya yanzu kowa zai iya zuwa rijiya ga dai macijiya ta fito sai aka ji ajiya sarauniya ita daura ma sai take neman waye ne wannan duk wanda zai fito ba zai sace ina kan in kan ni to in kuma takalmi ne to kila a lokacin ma waye ne sa takalmi ai sai dai din saboda halin da ake cikin a lokacin kila ma masu sa takalmi sai sarakai sai kuma masu hali to in ma sai kai ne duk wanda ya zo ya kasa nuna ce shi ne abin sai aka ce akwai ko wani bako da ya zo gidan wancan aka fi bar sunan matar sai aka kira shi sai aka ce sai ya zo sai ya fito da kan ya nuna in mai ɗin batun kai ne ya ɗauke ko kuma in takalmi ne sai sa takalmin ya masa dede na nuna ɗaya warin magaci to wannan ya sa ita sarauniya ta ji daɗi sai take cewa me take me yake so ta yi masa na girmamawa sai yake shi sai dai zai aure ta shine ta yadda ta aure shi to da ta aure shi sai suka sa masa suna baya gida abin da yake nufi wato wai ya fara koyon Hausa da baya ji da wato baya jin Hausa da
au asalin sunan kenan.
Amma ya fara koyon harshe ne aka ce shi ne su ne su ma baya gida.
To amma asalin sunan shi asalin sunan shi shine Abu Yazid.
Shi ne Abu Yazid.
Da aka yi auren ne aka bashi wannan suna a Hausance baya gida.
Baya gida to shi ne kuma baya gida.
To
saboda haka kikenan da to kuma sai fara mulki. To tun da ya fara mulki to mulkinsa da ya fara ta shi ne kawo ƙarshen mulkin mata a ƙasar Daura. Domin ɗayan da ya haifa sai kuma suke mulki ne ke jadon ke daga nan sai yado ya canja daga ta ɓangaren mata ya koma ta ɓangaren maza. Domin da an shiga wata ɓangaren matan to da lokacin Daura mata mutu to sai dai ‘yan uwarta ta gaje ta.
Saboda ba ta da iyamaci.
To amma yanzu zaman ta da ya aure ta ya zama ta sai zama shi shi ne sarki ita kuma ta zama sarauniya to amma da ya mutu saboda haka sai ɗanta ne ya gaje shi to daga nan ko sai abu ya fara sai sha'anin sarauta sai ya koma daga ɓangaren mata ya koma ɓangaren maza ai shi yasa ɓangaren sha'anin ko a dangantakan mu ake fi zancen ɗan uwa ba a cewa ɗan uba in ka ce ɗan uba to kana faɗo wani abu ne kamar mai zafi
haka ne
ba jituwa amma ka ce ɗan uwa wato ƙauna ce saboda asalin hausa komai ta ɓangaren uwa ake samun sa. To saboda haka to shi ba ya jidda da yai sai son sai haifi ya bakwai.
Da Daurama.
‘Ya’yan nan ta tare da Daurama. To yadda labarin ya toce waɗannan ‘ya’ya bakwan shi ne a ƙarƙashin ɗansa bawo. Ni ka yi haifi kai bawo shi kuma bawo sai haifi ‘ya’ya bakwai. Waɗannan ‘ya’ya bakwan su ne waɗanda aka tuttura su inda Hausawa suke zama manyan garuruwa wanda suka zama manyan garuruwa kamar su Kano, Katsina, Gobir, Rano, Zazzau, Biram. To su ne suka zama sarakuna ne shi ne ake cewa asalin sarauta daga Daura ne. To wannan shi ne labarin da yake
yawan Hausa bakwai daga ƙarƙashin bawo suka zo kenan.
Kwarai da gaske, kwarai da gaske.
To amma akwai wasu masana tarihi.
Ɗan autansu shi ne Rano. Shi yasa ake cewa kamar da ana waƙannin ta wani mazajin sarki Rano ake ce mai Rano garba autan bawo.
To.
Wanda ta tarihi.
Haka. To madalla masu saurare kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC a cikin shirin yau da gobe ku shakata da wannan wakar. To masu sauraro ga cigabawan tattaunawar Maryam Dauda da Dr. Tijjani Muhammad Naniya akan tarihin sarautar gargajiya a arewacin Najeriya. To yanzu dai ta ƙarƙashin bawo aka sami Hausa bakwai kuma daga nan kusan za a iya cewa aka sami tarihin sarautar gargajiya a arewacin Najeriya saboda su ne suka bazu.
Shi ne ya sa ɗan baɗin sarautar gargajiya wanda bi sauran garuruwa na Hausawa suka ɗauki a kai da irin tsare-tsaren da komai da komai. To kuma in aka koma wani ɓangaren na arewaci ai kuma akwai ɓangaren inda Kaluri su kuma suka yi ƙarfi.
Haka.
Wanda su kuma suka fara kafa daula irin ta Kanem wanda lokacin daular ma a inda yanzu take a ƙasar Chad ne babban birnin su Injini. Su kuma suka kafa sarauta su kuma ita ce ake kiranta ta Saifawa da na wato jikan Saif bin Diyazan shi ma asalinsa shi ma an ce daga Bagdad yake. Kuma wani mashahurin masanin tarihi da ake kira Professor Abdullahi Smith. Ya yi rubutu wanda ya tabbatar da cewa wannan batun da ake fada yana da cikin gaskiya, domin yadda ya kawo tarihin abin ya nuna cewa akwai abin da ya nuna cewa a can Baghdad an taɓa samun wani Sheikh Zinubi ya zane wanda ya taso ya taho, to kuma da suka zo ya sha hannun mulki suka zo suka zauna da jama'ar maguni a nan Izini, wato inda ya zama babban birnin Kanem. To a nan kuma suka fiye zama shugaba, sai kuma duk 'ya'yanta su ma sai suka zama sarakunan daular da ake kiranta ta Kanem. Da suna su maimakon a ce sarki, su ana kiran mai shugaban sarautar Mai.
Mai.
Ina ke cewa mayuwa ne, wato shi ne kamar sarki wani. To ita wannan daula ta Kanem, wato an kafa ta tun ƙarni na goma sha ɗaya. Kuma babban birninta a nan Izini ne wanda yanzu a caji yake. Kuma ta shahara ƙwarai da gaske, ba ta ruce ba ce ƙarni na 15, inda aka tada hankalin su masu sarautar saboda yakuna na ƙabilu da suke wajen, ana ta gasar waye zai fi ƙarfin mulki. To sai aka kore su, sai suka ƙetaro kogin caji a ƙarni na 15. Da suka ƙetaro kogin caji, sai suka kafa sabuwar daula a ƙasar Borno, suka kafa babban birni da ake kira Ngazargamu. To a nan kuma suka ci gaba da mulki su, su kuma sai ake kiran daular Borno, waccan ta farko daular Kanem. Wannan ta biyu da suka kafa a ƙarni na 15 sai ta zama daular Borno. Kuma sarkin zai fara mashahuranci a kai shi ne ake kiransa Mai Ali Gaji. To daga nan ita kuma daular Borno ta yi ƙarfi, ita ma ta buwaya ta shahara, ta zo har ta rika kawo wa manyan ƙasashen Hausawa ma farmaki. Ta yi ƙoƙarin mallaka waɗansu, kuma ta yi ƙoƙarin cirta da waɗansu sun biya ta biya. To kin ji kuma wannan ɓangaren kenan. To kuma akwai waɗansu ƙananan ƙabilu kuma da ake kima a arewacin Najeriya ciki. Tunda ake zancen arewacin Najeriya, to idan baka taɓa su ba, to baka yi adalci ba. Domin dai akwai su ma suna da tsarin sarautunsu. Misali akwai mashahuriyar ƙabila wacce ta yi tasiri a ƙasar Hausa a ƙasar Arewa. Wanda kuma lokacin yana da alaƙa da ƙasar da daular Borno ma da daular ƙasashen Hausa na yaƙi da kuma cinikayya da komai. Ita ce daular da ake kiranta Kwararrafa.
Kwararrafa.
Ko da ake kiranta Dukun, mutanen ƙabilar Dukun da ake magana yanzu.
A Taraba kenan.
A Taraba. To asalin su wato mashahuran mayaƙa ne, kuma sun kafa daula wanda yake daular nan ta yi girma kuma ta yi ƙarfi, wanda na kira miki har ta rika kawo farmaki ƙasashen Hausa musamman Kano da irin su Gombe. An samu madafiyar zau, an sami yaƙe-yaƙe tsakanin musamman Kano da Kwararrafa. To su ma wata daula ce ta suka kafa ta, su ma kuma akwai irin tsarin mulkinsu da tsarin yadda suke tafi da al'amuransu. To kuma shi ma kuma ko da yake su wannan daga baya suka yi, to ko in suka can ƙasa wajen suka kusa zuwa wajen kan hanyar kogin Benue ɗin, suka zuwa wajen Silakwaja, akwai daula ita ma ta Igala.
Ita ma tana da ƙarfi.
Ita ma ta tasowa wajen ƙabilar Igala ba. Wanda su ma sun kafa daula, ta yi ƙarfi ƙwarai, wacce sun kafa daular tun da ƙarni ina jin na 18 ne. Daular nan ta tashi ta yi ƙarfi. Ita ma har ta zo ta mallaki wurare daga inda ta mallaka har da ƙasashen Igbo. Wajen su Onitsha da sauransu, wani ɓangaren Igbo na arewacin Igbo. To daular Igala ta mallake shi, sai ma ta kawo musu irin tsari na sarauta, don su ba su da sarauta. To mallakar su da ta yi shi ne ta kawo musu irin wannan tsarin, suka fayo suka rika ɗaukar al'adu kamar ake cewa the Obi of Onitsha. Sarkin Onitsha. To ai sarauta saboda wannan mallakar su da ƙabilar Igala suka taɓa yi, shi ne suka samu arin yadda ake tsarin fulla, shi ne arewacin Igbo na wannan wajen har suka zama suna ci a nan sarauta. Amma na tsakiya da na kudu za su gaba su tarihin sarauta ko kaɗan. To a taƙaice idan muka duba ta irin waɗannan, shi ne waɗannan ƙabilu shi ne suka haɗu suka yi arewa. Kuma waɗannan sun kafa dauloli wanda suka yi sarautun su iri daban-daban. To daga cikin sarautun nasu, to shi ne sai mu ɗauka. To kuma a cikin ma ƙasar Hausan akwai makwabtansu wanda ƙananan ƙabilu wanda suke da alaƙa da Hausawa, shi ne aka ce su kuma sun kafa akwai da ake kira wai banza bakwai. Akwai hausa bakwai na kasashen Hausawa zalla, akwai kuma wacce ake cewa banza bakwai wanda su kuma wato Hausawa ne amma kamar kuma ba Hausa ba, kamar haɗin Gandiza.
Na gane.
Akwai kabilu da dama a ciki, kuma akwai Hausawa an yi auratayya an zama ɗaya, har ma ya zama tun da ana gaba har yanzu ya zama wasa. Har ake abin da shi ne Hausawa suke son su nuna mulkinsu akan suke ce musu sun yarda Hausawa ne, amma kuma wai banza bakwai wato su ba su kai matsayin da za su fi akan su kamar cikakkun kasashen Hausawa ba.
Haka.
Su ma kuma sun su bakwai ne. To shi ne kika zancen kamar kyadi, akwai kyaba a ciki, akwai zamfara a ciki, akwai nufi a ciki, akwai ilori a ciki, akwai gwara a ciki, akwai kwararrafa a ciki. To waɗannan in kika haɗa su su bakwai ne ake kiransu banza bakwai. To kuma su ma sun kafa dauloli, akwai Yahudi su ita ce ta bakwai. To su ma dauloli suka kafa na mulki, kuma mashahudan mashahudan mulki kowanne ya kafa. Kuma su ma sun yi yaƙi kuma suna tsarin tattalin arziki da tsarin yadda ake mulki sosai. To su ma suna ciki, kun ga akwai Hausa bakwai, akwai banza bakwai, akwai daular Kanan, akwai daular Borno, akwai daular Kwararrafa, akwai daular Igala. To ga su nan dai sai kuma ƙanana waɗanda yake sun ba su da muhimmanci da za mu ce za mu iya ware su ne ba da yanzu suna da yawa. Amma dai waɗannan su ne mashahuran ƙasashe da aka yi mulki, kuma aka fito da tsarin mulki na shugabanci irin na sarauta ta gargajiya. To wannan shi ne shimfiɗar da za mu yi. Sauran kuma ɗauka za a yi daki-daki, za a fi ɗauka ne ko a fara ɗaukar ƙasashen Hausa a zancen Hausa bakwai, sannan a zancen Bansa bakwai, sannan a dawo a zancen Kane, sannan a zancen Borno, sannan a zancen kamar Kwararrafa, a zo a zancen Igala, da kuma abubuwan za su taso daga cikin bayanan da za a yi.
To mun gode Dokta. To yanzu mun ji labarin koko tarihin masarautar Hausa kafin zuwan Turawa kenan da Larabawa. Wannan kusan shi ne ya shimfiɗa musu hanyar da suka iya zuwa suka taka rawar da suka taka. To da suka zo kuma zuwan su wani irin tasiri ya yi a masarautun Turawa da Larabawa.
Abin da ya faru su Larabawa da suka zo. Sun zo ne da bukatu musamman guda biyu.
Ta ina ma suka ɓullo da suka zo?
Na farko zuwan Larabawa ƙasar Hausa ya samo asali ne tun daga bunƙasar da addinin Musulunci ya yi bayan wafatin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wato daga daular halifancin Sayyidina Umar radiyallahu anhu, wanda ya zama shi ne shugaba na biyu bayan Sayyidina Abubakar da ya shugabanci daular Musulunci bayan wafatin Annabi, wato bayan rasuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Shi Sayyidina Umar ya yi shugabancin daular Musulunci daga shekara ta 634 hijiran Masihiya, wato lissafin Masihiya, zuwa shekara ta 644. To a shekara ta 640, wato yana kamar shekara shida yana mulki kenan, ko in ce yana shiga wacce don su ba mulki suka yi ba. Yana cikin wannan shugabanci sai ya tura sojoji suka zo suka kama Masar da yaƙi. Suka ci Masar da yaƙi, to cin Masar da yaƙi sai ya buɗe wa musulmi Larabawa hanya ta yowa yamma. Suka rika kawo musulunci har suka kai musulunci ga Maroko. To da suka kai Maroko sai suka kaci kashi biyu, waɗansu sai suka ƙetare ruwan da Mediterranean suka tafi Andalus wato Spain, waɗansu kuma sai suka biyo ƙasa wato kudu sai suka ƙetare hamada da ake kira ta Sahara,
ita haka
sai suka zo ƙasashen Hausa wato biladun tukuru ƙasashen Hausa, ko in ce ƙasashen baƙaƙen fata tun daga inda wajen inda yanzu Mali take har ya taho wajen Senegal, ya taho kuma wajen kasashen Hausa
Najeriya.
To sai waɗansu Larabawan sai suka yi nan sun taho da bukata biyu, su yaɗa addinin Musulunci kuma su yi kasuwanci. Saboda haka su da suka zo ba mulkin mallaka ne kasu ba, da suka zo duk sarakunan da suka samu ba yaƙarsu suka yi suka kwace mulki ba, a'a shigarsu suka yi suka nuna musulmanci, musulmi suka karɓi musulunci. kuma suka nuna musu muhimmancin kasuwanci suka sa jama'a suka shiga kasuwanci. To saboda haka sai alaka ta addini da kasuwanci su da tsarin kawo addini ne kuma ta kafa ginshiƙin kasuwanci na girmama juna tsakaninmu da su. To a kasuwancin kayayyakin su suke kawowa da kuma wanda su suke samu daga Turai su kawo su kasashenmu, mu kuma nan kasashenmu su samu irin kayayyakinmu tsakaiken. Kayayyakin musamman abin da suke samu kamar kayayyakin da ya canganci irin fatu da ake sarrafa su. Kasashen Hausa muna musamman Kano ana yin waɗansu irin fatu masu kyau ake jene su a gyara su, wanda a lokacin idan an kai su can kasashen Afirka ta Arewa kuma an kai su Turai da suka rasa inda za su suke kiran su wato fatun Morocco ake kira Morocco leather. Amma asalin su da kasar Hausa ake yin su. To wannan yana da cikin abubuwan ciniki, sai kuma sauran abubuwa wanda ake yin cinikin da su. To su can suna kawo mana abubuwa nasu da na Turawa, mu kuma nan muna kai musu namu na kawo misali na fata. To wannan shi ne abin da ya faru tsakaninmu da Larabawa, saboda haka musulunci su kawo da kasuwanci. To su Turawa lokacin da suka zo, su Larabawa kai sun fara zuwa wannan yanki namu, misali sun fara zuwa Borno tun da ƙarni na 10 suka fara zuwa Borno, waɗansu ma suke suna ƙarni na 8 tun lokacin musulunci bai fi shekara 150 ko 200 da kafuwa ba. Suka fara zuwa daular Kanem, amma nan kasar Hausa ba su fara zuwa ba sai ƙarni na 12 suka fara zuwa kasashen Hausa. Kuma inda suka fi mashahuranci a zuwa shi ne Kano, inda suka zuwa ƙarni na 14 lokacin zamanin da ya fi mashahuri shi ne Sarki Ali Gaji. Amma kafin nan ma suna zuwa, amma sai dai ƙarfin da suka fara yi sai a wannan lokacin da wangara suka fara nuna musu hanyar zuwa ƙasar Kano, saboda cinikayya ko kuma waɗansu dalilai nasu kamar na kawo addinin musulunci. To lokacin suka fara zuwa ƙasar Hausa. To shi ne dai za mu ce zuwan Larabawa ƙasashenmu na Arewa, wato ya faro asali tun da ƙarni na 9 har zuwa kuma illa masha Allah har yanzu muna da alaka da su. Amma su Turawa lokacin da suka fara zuwa ƙasashen bakar fata, mu ba su fara zuwa mana Arewa ba, amma sun fara zuwa yankin da ake kira Najeriya, wato wajen daular Benin tun ƙarni na 15. Amma nan Arewa Turawa ba su fara shigowa nan Arewa ba sai kusan ƙarshen ƙarni na 18 lokacin da suke ƙoƙarin gano asalin inda mashahurin kogin nan na Kwara inda ya taso da inda ya da hanyar da ya bi da kuma inda ya kwaranya, wanda in za a iya tunawa a tarihi ake cewa mashahurin Baturen nan da yake binciken yadda ya gano yadda Afirka ta yamma ga to kasashen bakaken fata suke. Ya zo nan wajen Futa, Jalon Futa Toro, inda asalin kogin Kware yake, ya shiga yana bin kogin Kware domin ya ga inda ya tafi. To a ƙoƙarin gano inda ya tafi, to a nan Tura suka fara zuwa Arewa, inda yankin da ake kira Arewa, domin sanda ma ya mutu ai a wajen Busa ya mutu kusa da wajen tsakanin Kebbi da ita Niger din, wato kasa wajen Gulokoja. Saboda haka sai wajen shi kuma ya yi wannan ne ya mutanen ne 185 kin ga an fara ma jihadin Shehu Usman Dan Fodiyo, sannan Turawa suka fara ƙoƙarin zuwa Arewa.
To madalla masu saurare, za ku ji cigaban wannan tattaunawa akan tarihin masarautar Arewa arewacin Najeriya. Duk a nan muka kawo ƙarshen wannan shiri namu na yau, a madadin wanda ya taimaka ya ba da umarni wajen haɗa shirin Daniel Brown da injiniyanmu na yau, tare da abokiyar aiki na da taya ni gabatar da shirin Hadiza Kyari. Ni Zahara Aminu Fage daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
Ba za su bari.